Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda yayi daidai da karfe 4:30 na yammaci a gogon gundumar Colombia. A yau Asabar 9 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Sarfilu Hashim Gunan da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji irin mummunan hali da wasu al'umma suka tsinci kansu da yammacin yau Asabar a jihar Sokoto. Kana sai mu leka garin Kaduna don jin kalaman shugaba Muhammadu Buhari a game da tabarbarewar tsaro a kasar. Duk bayan waɗannan muna tafe da shirinmu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. An tabbatar da kullar cutar Ebola a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo a cewar wani rahoto na cikin gida jiya Juma'a daga ɗakin gwaje-gwajen ƙwayoyin halittu watanni biyar bayan kawo ƙarshen ɓarkewar cutar a can baya. Ministan Lafiya na Kongo ya ki tabbatar da bayanin, amma ya ce za a buga sanarwa nan ba da jimawa ba. Ba a sani ba ko cutar da aka gano tana da alaƙa da ɓarkewar annobar a shekarar 2018-2020 wadda ta kashe sama da mutane 2,200 a gabashin Kongo, ko kuma sake ɓullar cutar ta kashe mutane 6 a wannan shekarar. Rahoton ya fito daga ɗakin binciken ilimin halittu na INRB ya ce sakamakon gwajin ya nuna yaro ɗan shekaru 2 yana ɗauke da cutar a wata unguwa mai yawan jama'a a cikin garin Beni, ɗaya daga cikin wuraren ɓarkewar cutar ta 2018-2020 wanda shi ne nauyi mafi muni a tarihi. Uku daga cikin makwabtan jariran sun nuna alamomin da suka yi daidai da Ebola a watan da ya gabata, sannan suka mutu, in ji rahoton. Amma babu wanda aka yi wa gwajin cutar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya Juma'a cewa ƙasarsa za ta mayar da ayyukan zane-zanen Afirka guda 26 da kujerun sarauta da wasu kayayyakin bukukuwa da kuma wasu mutum-mutumi masu daraja zuwa Benin a ƙarshen wannan watan. Wani ɓangare na shirye-shiryen Faransa na dogon lokaci na mayar da kayayyakin da aka ɗauka a Afirka yayin mulkin mallaka. An kwashe shekaru ana tattaunawa kan mayar da kayayyakin daga masarautar Domi a ƙarni na 19. An kira su kayayyakin tarihi na garin Abomi, a halin yanzu suna ajiye a gidan tarihi na Kwai Branly a Paris, gidan kayan gargajiya da ke kusa da Hasumiyar Eiffel. Yana ɗauke da dubban kayayyaki daga tsaffin yankunan da Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Macron ya ce za a mayar da kayayyakin har guda 26 a ƙarshen watan Oktoban nan domin sake maido da waɗannan ayyuka ga Afirka, shi ne baiwa matasan Afirka damar shiga aljihunsu. Har yanzu ba a san lokacin da za su isa Benin ba. Ɓarkewar annobar coronavirus a bayyane yake ta haifar da hauhawar tashin hankali da cutar damuwa a faɗin duniya. Dangane da abin da aka buga a mujallar kiwon lafiya ta The Lancet, akwai miliyoyin irin waɗannan lamura a bara, fiye da yadda aka yi hasashen mata da matasa su ne rukunin da suka fama da ɓacin rai da damuwa. Rahoton ya kuma ce ba a samu raguwa ba a yaɗuwar cutar a faɗin duniya ga kowace cuta tun 1990 duk da ƙwararrun hujjojin ayyukan da ke rage tasirinsu. A jiya Juma'a, ma'aikatar Brazil ta ce adadin waɗanda suka mutu a dalilin COVID-19 a ƙasar ya wuce 600. Cibiyar albarkatun korona ta jami'ar Johns Hopkins ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 miliyan 21.5 a cikin kudancin Amurka. Jami'an Rasha sun yi bayanin bambancin, suna masu cewa hukumomi biyu suna yin ƙirgin mutuwar COVID-19 daban-daban. Kwamitin da ke aikin yaƙi da coronavirus na gwamnati yana ƙirar daga asarar rayuka kawai waɗanda gwajinsu aka tabbatar da COVID-19 a matsayin babban dalilin mutuwa. Labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya sha alwashi jiya Asabar don tabbatar da sake haɗewa da Taiwan a cikin lumana, ko da yake bai ambaci amfani da ƙarfi kai tsaye ba bayan sati guda da tashin hankali da tsabirin da China ke ikirarin nata ne wanda ya haifar da damuwa a duniya. Kai wanda ke mulkin demokradiya ta fuskanci matsin lamba na soja da siyasa daga Beijing dan amincewa da ikonta, amma Taipei ya yi alƙawarin kare ƴancin su kuma mutanen Taiwan ne kawai za su yanke makomar su. Yayin da yake jawabi a babban taron ɗakin jama'ar birnin Beijing, shi ya ce al'ummomin ƙasar China suna da al'adar yin adawa da wariya.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga taskar rahotanni. Kamar yadda muka ruwaito muku a cikin shirinmu na la'asariya kuta yau, cewar wasu al'umma na ci gaba da fuskantar cin zarafin ƴan ta'adda a wasu ƙananan hukumomi a jihar Sokoto. Ko da yammacin yau rahotanni sun tabbatar da ci gaba da irin waɗannan miyagun ayyukan, wanda al'ummar yankin ke kira da babban murya da mahukunta su kawo musu agajin gaggawa. Duk kuwa da rashin hanyoyin sadarwa a yankunan nasu, wanda suke ta'allaka hakan da ta'azzara waɗannan ayyukan. Wakilinmu a birnin Shehu, Muhammad Nasir, ya aiko mana da irin koken waɗannan al'ummar a wannan rahoton.
Matsalar rashin tsaro dai tana ci gaba da saka 'yan Najeriya cikin halin ƙaƙanikayi, domin safe ya rubuta Allah ba za a rasa rahoton kai hari ba tare da halaka mutane a sassa daban-daban na ƙasar. Wannan karon ma 'yan fashin daji ne da aka kiyasta yawan su ya kai fiye da 100 a kan babura suka yi darar mikiya a wata kasuwa da ke garin Mai Lalle a yankin Sabon Birni da ke gabashin Sokoto suna harbe-harbe. Wani wanda ya fitar kutsu daga wannan harin ya bayyana yadda lamarin ya faru.
Sunana Umar, sana'ata sana'a fata. Ɗan diddiga sun zo misalin ƙarfe 3:30 na rana, sai sun dace hanya can kahin a shigo don ni ina cikin kasuwa. Lokacin sun ka shigo cikin kasuwa sun fara halbe-halbe da bindigoginsu ko ina cikin kasuwa ko ƙaƙarar bindigogin da yake ji. Muna kusa da gehen kasuwa, sai Allah ya kaddara mu hakan gari muka yi caccacen wata hanya wacce ake ce ma za ta haɗe ka da abin nan kasuwa Abu Galabau. Caccacen ne muka samu muka yi.
Faruwar wannan lamarin cikin kasuwa ya sa ya shafi mutane daga garuruwa daban-daban waɗanda suka je cin kasuwar, inda tuni an yi jana'izar wasu mutane biyu, 'yan gida ɗaya, 'yan cikin garin Sokoto, waɗanda har aka saka su cikin kabari, jini ke fita a jikinsu sanadiyar harbin da aka yi musu.
Allah shi ishe su, shi isan mana, samu gama lahiya, ya mana maganin kowace irin musiba, har lahira albarkan manzon Allah Muhammad.
Dan majalisar dokoki na jiha wanda ya jima yana hidima a kan lamarin tsaro a yankin na Sabon Birni, Aminu Almustapha Boza, ya shaidi jana'izar ta mutanen.
Yanzu gashi muna cikin bala'i, dan majalisa nake na garin, amma ban da dama in je in yi jana'izar mutanen nan. Kaga wannan muna cikin musiba, muna cikin bala'i. Yau gashi an waye gari, duk mutanen da ke zuwa kasuwa yau su ne aka yi ta kashewa. Yau ba mu san iya adadin abin da aka kashe ba garin Gwalalle. Tun da jiya wanda nake magana da shi ya ce gawa 13, sai gashi da dare ana ta zuwa da gawawwaki, gashi nan wasu ma daga Sokoto, wannan ma a cikin garin Sokoto ne. So kaga wannan musifa, yanzu su suna ci asibiti yadda mutum 30 da wani abu. Suna asibiti babu wanda ba a harba ba.
Wani jigo a yankin na Sabon Birni, Idris Muhammad Gobir, ya ce akwai ban haushi irin yadda 'yan fashin daji ke yin yadda suka so a yankin nasu.
Kaga idan ka dibi wannan al'amari, ba dai mutane ainihin jama'an tsaro Gwalalle, kuma gari ne mai girman da ya kamata a ce akwai jama'an tsaro. Sannan babu service ɗin nan, da akwai service ɗin nan ina tabbatar muka al'amarin nan, mun san mutum bai wuce da zai mutu, amma da bai kasance haka ba. Saboda da garuruwan da suka fito da yanzu an kira mutanen Gwalalle an faɗa musu cewa ga ɓarangana sun fito, kowa ko da su zaka son nan da yarda Allah kowa bacci. Kai bari in takaita maka aljana sura, yanzu da nake magana da kai ɓarayin nan suna cikin garin tsamaye, suna abubuwan da suka yi. Yanzu haka suna cikin garin tsamaye, kuma ka san garin tsamaye gari ne mai girma kamar Gwalalle.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta Najeriya akan wannan batun ta bakin kakakinta a Sokoto, ASP Sanusi Abubakar.
Shin kuna da masaniya da na Gwalalle ta wanda aka yi jiya Juma'a?
To ban samu official briefing ba gaskiya haya.
Yanzu haka ma an ce ana can garin tsamaye, barayin sun shiga cikin al'umma, ba a san halin da ake ciki ba.
Saboda na samu wani official briefing da ya ga about.
Bisa ga da lamarin ke ta'azzara, wasu 'yan jihar na cike da mamaki ganin shugaban sojojin ƙasa na Najeriya da ministan 'yan sandan Najeriya 'yan asalin jihar Sokoto ne, amma har yanzu 'yan fashin daji na gasawa jama'ar yankin aya a hannunsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Bangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo na mafita baki daya. Duk a cikin batun na tsaro, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ayyana cewar gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin an kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a duk faɗin ƙasar. Shugaban ya yi waɗannan kalamai ne a garin Kaduna lokacin jawabinsa a yayin wasu jami'an soji da aka gudanar a garin Kaduna a yau. Wakilinmu a garin Kaduna, Isa Lawalekara, na ɗauke da ƙarin bayani.
Wasu daga cikin sabbin jami'an sojin da aka yaye kenan a lokacin da suke fareti a gaban shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a garin Kaduna, inda a wurin wannan taro na yaye sabbin jami'an sojin Nigerian karo na 68 ne a jihar Kaduna. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce duk da ƙalubalen tsaro a Nigeria, yana da yakinin cewa sabbin jami'an tsaron da aka yaye sun samu isasshen horon da za su fuskanci ƙalubalen da ke gaba.
The contemporary security environment has been described as violent, uncertain, and ambiguous.
Shugaba Buhari ya ce ana bayyana tsaro a Nigeria a yanayi na yamutsi da rashin tabbas da kuma ruɗani. Saboda haka ma ƙalubalen da za ku fuskanta a matsayin ku na sabbin jami'an sojin da aka yaye shi ma zai yi tsauri. Sai dai duk da haka irin horon da kuka samu na gogaggun masu horarwa da kuma jami'an makarantar horar da sojojin Nigeria zai shirya ku domin fuskantar irin ƙalubalen da za ku fuskanta a fagen fama. Game da maganar sa ce dalibai domin karɓan kuɗin fansa kuwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce waye. Ya ce ina da yakini cewa muna da jami'ai na musamman da masu kishi da biyayya waɗanda za su taimaka wajen tabbatar da 'ya'ya da jikokin mu sun rayu cikin yanayin tsaron da babu satar ɗalibai, babu yanka mutane da ake don halaka su saboda bambancin ƙabila ko addini ko kuma ra'ayinsu na siyasa. Na yi imani cewa zamantakewa cikin cikakken 'yanci da haƙuri da juna babban ginshiƙi ne na zaman al'ummar mu tare. A ƙarshe shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jaddada buƙatar da ke akwai na fahimtar juna domin zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya.
I must also emphasize here that for us to achieve peaceful prosperous.
Yace ina ƙara jaddada cewa idan muna son samun cikakken zaman lafiya da ci gaba da karɓaɓɓiyar demokaradiyya wadda za su jawo hankalin masu zuba hannun jari, to ya zama dole ne mu zama masu bin doka da kuma yada buƙatar zaman tare. Wannan haƙƙi ne da ke kan kowa wanda shi ne zai samar da sabuwar Najeriya da muke fata. Bikin yaye sabbin jami'an sojin Najeriya karo na 68 da ya gudana a Kaduna cikin tsatsauran matakan tsaro da kuma kiyaye ƙa'idojin yada korona dai, ya karrama wasu sabbin jami'an da ke cikin waɗanda aka yaye guda shida saboda irin ƙoƙarin da aka ce sun yi a lokacin suna karɓar horo. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Masu sauraro, kada dai a shagala, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin Malam Umar Isa Dandago mai cewa
akwai shugaban sashen Hausa na muryar Amurka na yanzu, wato Malam Aliyu Mustapha na Sokoto. A shekarun baya shi ma ya taɓa tattauna da shi wannan bawan Allah Alhaji Garba Suleiman Kiraku, madakin Samunaka. Sun taɓa tattauna da shi akan aikin haji da ya je so uku aƙalla ta mota daga Najeriya zuwa Makka. Suka ratsa ta gurare kamar su Maiduguri, suka shiga ta Chadi, suka tsallake suka je ta Sudan, haka dai da mota har ya je aikin haji. wannan shirin shi ma ya kayatar sosai kuma an tattauna akan al'amura da dama. Muna buƙatar a dan sake yi mana tsokaci akan yadda abin ya wakana zuwa aikin hajji a mota daga Najeriya zuwa birnin Makka. Abu ne mai matukar jan hankali. Sannan tambaya ta gaba shine a takaice muna buƙatar yi mana bayani akan harkar siyasa. Mun je da yake fashin baki akan siyasa Amurka da ta Najeriya, ya san al'amura da dama na siyasa. Shin ya taɓa yin siyasa a baya? Kuma har yanzu dan siyasa ne, sannan yana da sha'awar zuwa Najeriya yayi siyasa misali, tunda kasancewa ya san siyasar Najeriya sosai ciki da bai, sannan ya san siyasar Amurka ciki da banta. Tambaya ta gaba, akwai sanda aka saki Mandela da kamar shekarun farkon shekarun 1990 kenan, bayan an saki Mandela ya zo ya fara takara ya shiga siyasa. Shi ma an taba shiri da shi, ya ce ya kai ziyara Afirka ta Kudu, ya kai ziyara gabashin Afirka, ya danki kewaye kasashe. Muna buƙatar ƙarin bayani akan yadda abubuwan suka wakana. To daga ƙarshe kuma muna buƙatar shi ya dan yi mana gajeren bayani akan tarihin rayuwarsa da kuma sarautar da yake rukunta madakin samunaka. Muna godiya ga muryar Amurka a bisa damammaki da suke ba masu sauraro, kuma ake karuwa da ilimi na mutane masu shari'i kamar shi bawan Allah nan Alhaji Garba Suleiman Kirako madakin samunaka. Sai anjima.
To idan Malam Umar Isa dan dago na saurare, ga wanda kake tambayar a kansa, Alhaji Garba Suleiman Kirako madakin samunaka da kashi na biyu na ansoshinka, inda zai dora daga inda yake bayani kan kwamitin zuwa hajji a mota.
Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci. Umar Isa dan dago shi wanda ya jagoranci wannan committee, wato na National Committee of Hajj by Road, aikin hajji ta mota, shine Dr. Saifullahi Mora. A lokacin yana shine director da shine Dr. Bello Salancin Zazo na Zaria Clinic. Sai kuma Malam Salihu Abubakar a RLS ABU Samar Zaria, da su Alhaji Suraju, kuma ma'aikatan Pijo, kamfanin Pijo su Salahuddin Kadewa, da kuma ma'ajin kudin kungiya Mr. Asuku, Alhaji Asuku, da su LOK ne, duk suna cikin members din wannan committee, da su Nasiru, da su Suleiman Galadanci. To haka muka yi wannan shirye-shirye na tafiya aikin haji ta mota, wanda Aliyu Mustafan Sokoto ya jagoranci gabatar da bayanin yadda aka tafi, yadda aka dawo, duk tafiye-tafiyen da aka yi, nasaran da aka samu, muskiloli da aka samu, da wanda suka taimaka, da wanda suka yi gudunmawar tafiyan ta yiwu, duk an yi bayani. Sai da aka yi wajen wata kusan biyu muna wannan bayani da ni da Aliyu Mustafan Sokoto, wanda ya jawo har wannan program din da Aliyu Mustafa na Sokoto ya shirya ya samu award lamba ta yabo akan yadda ya gabatar da shirin akan wannan tafiya aikin haji ta moto, saboda kowa a lokacin ana sha'awan yadda za a yi a tafi din. Abin da ya kawo kuma shirye wannan tafiya ta haji ta moto, dalili na farko shine a lokacin ana ganin kudin aikin haji ya tsawwala, kuma sai ana ganin ai mutane na tashi tun daga Najeriya su je Chad, su je Cameroon, tafi har Sudan. To me zai hana ba za a shirya tafi ba iyaka a je Bahar Maliya, wato Port Sudan, a zuwa Jidda? To wannan committee aka zauna aka tsara, Allah da ikonsa aka yi sa'a shugaban kasa a lokacin mai girma General Ibrahim Badamasi Babangida bai ke ba. An yi ta muhawara akai, an ta sukan al'amarin, ya ce a'a, an yaro ya ce zai haɗa gatali a sakar marƙota. Saboda haka shugaban ƙasa a lokacin Ibrahim Badamasi Babangida shi bai hana ba, ya ce tun da mun ce mun ji mun gani za mu je, wani gudunmawa ake so daga gare mu, daga gwamnati. Duk aka faɗa a lokacin, Allah ya gafarta mishi, shi kuma secretary to the federal government Alhaji Aliyu Jama'a shi ma ya bada goyon bayan, ya taimaka takardu da aka sa federal minister of external affairs, wato suka rubuta wanda ake kaman cewa laissez passer kenan da sauransu wanda ta kasa da kasa duk inda muka je border kasa zamu nuna wannan takardu ga mission din mu zamu tafi aikin hajji ne ta mota to inda muka samu trijiya guri daya ne wuri mai martaba Allah gafarta mishi sarkin musulmi Ibrahim da suki shi ya nuna rashin goyen bayan shi a lokacin shi kuma tsoran shi kar mu je wani abu ya same mu kar mu je wani abu ya halaka mu a lokacin ma kenan duniya na kwance that was 1992 da aka fara yace shi bai goyi bayan a tafi ba domin ga waɗannan mutanen suna taratsi suna bala'in su wato mutanen Jongaran a Southern Sudan aka ce a ba ta nan zamu ba ta inda muka shiga ba ta nan yake fita ba ta inda muka fita ba nan yake shiga ba har ta kai maga akwai wani daga cikin likitocin da muke tafi da su Dr. Mustafa lokacin da jin shine likitan ko refinery a Kaduna ya fusata yace to kai ya za a yi mu mun ce maka muna so mu jarraba gwamnati ta yarda mun zo wurin ka dai kawai dan kai ne amirul mu'minin duk wani musulmin dake Najeriya yace a ba haka bane ai ga abin da nake gudun muku waɗannan rebels nan da sauransu ba mu san abin da za su same ku to a dai ta kace dai Allah ya yi wannan tafiya daga baya dai hakura ya bari Allah ya gafarta mishi sarkin musulmi yace to shi kenan kuma muka samu goyen baya daga manyan malamai kaman su Sheikh Sharif Saleh su Dahir Bauchi su ma basu soki abun ba basu ce a karai ba kuma a cikin wannan malamai ma da suka taimaka Allah gafarta mishi Allah ya ganshi Sheikh Abubakar Muhammad Gumi ma yana daya daga cikin wanda suka bada shawarwari masu ma'ana da kuma bada goyen bayan wannan tafiya to inda muka saki samun kwarin gwiwa kenan na maganan wannan tafiya to ta wajen kuma harkan yaya za a yi maganan abin da ya shafi kuɗi Allah da ikon sa gwamna Daku da Aminu dan tata da wani Ahmed Zanna Allah gafarta mishi a Borno Maiduguri senator ne ina jin ya rasu to sun taimaka mana sosai domin a ga nasara suna da yawa wanda suka taimaka mana amma wanda zan iya tunawa da su kenan sosai ya ba mu takardu da yace duk inda muka je a neman limamin garin ya ba mu yace gashi a neme shi zai taimaka muku za a muku jagora ko haka akai saboda haka National Committee of Hajj by Road ba za ta manta da Sheikh Sharif Saleh shi ma ba zai manta da wannan committee din ba to wannan kenan aka zo aka yi wannan tafiya alhamdulillah aka tafi aka dauki bayanai da sauransu to wannan duk labari ne mai tsawo a takaice dai kunjiyar da Aliyu Mustafa Sokoto masu sauraron mu ya tsara da ni da shi muka yi wannan program na Hajj by Road wannan kenan sai tambaya ta hudu wanda shi matambayi yayi akan siyasar America da Nigeria to hakikanin gaskiya gashi duk da an ce demokradiya muke yi muna koyin America ne to a gaskiya ba koyin America muke ba amma muna koyin America ne to an sha bamban tauna hanya misali shine yanzu ko kansila kake nema a Nigeria a angonku billahi lazi in ba ka ba su kuɗi ba ba za su zabe ka ba tabbas wannan kuma ko sun san kai din nan kwararre ne gogagge ne kai din nan zaka tsaya ka ento musu haƙƙin su abinda ake nema yanzu sai kaga anguwanku ba kwalbati mai kyau ba magudanar ruwa mai kyau ba waye waye ba zaka iya samun wani kansalan da zai je tsaya tsayin daka ya ce a'a al'umma anguwanmu suna bukatan kaza suna bukatan kaza to don me zai lokacin da kuka zo zabe kun zabe shi amma sai da ya ba ku kuɗi to kun ga bambanci ɗaya kenan amma a nan America zaka ga mu jama'a zaka musu kaza zaka musu kaza ana gama zaben in kace in ba kai ba kawai memorandum za su yi mutane anguwan kowa gida gida a sa hannu an cile ka ka tafi kenan to kaga kuma mai sauraron mu da shi mai tambaya kaga ɗaya daga cikin bambancin siyasan America da Nigeria kenan banda haka kamar yadda na faɗi zaka ga cewa ka tsaya ba ma wai kana neman ko wani House of Reps ba ko wani State Assembly ko Senator ko gwamna ko wani dai abin nan da zaka tsaya takara ballantana shi yasa na tsaya akan ma kansila kawai to in ba ka ba da kuɗi ba fa ba wanda zai zabe ka to annan ko America kana neman wai kansila din ka ce wai ka ba wani kudi zabe ka to ka mai disqualifying kanka in har gwamnati ta gane cewa yes eh ka ba da kudi a zabe ka ko ka je ka ba wani buhun gishiri ko wani buhun shinkafa ko wani atamfa ko wani yadin shadda ka ce gashi abin ba mutane don a zabe ka to anan mata ce ka ma disqualifying kanka har in aka gano kana ba mutane kudi ballantana a ce wai har ka sai ƙuri'ansu wanda ke ko a gida nan abin da ke faruwa kenan dan siyasa mu na gida ku gafarce ni kowa ya san abin da na faɗi gaskiya ne sai dai kuma a nan gaba kila ma gyara to mai sauraron mu masu sauraron mu to kun ji ɗaya daga cikin bambancin siyasar Amerika da Najeriya
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na uku na ansoshin tambayoyin Malam Umar Dandago game da tarihin mai sharhi Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka yanzu a madadin shi Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka dake ansa mana tambayoyin a kansa da wanda ya hada mana sautin Haili Hailu da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben in Allah ya kai mu wassalam
da haka muka zo ga faifan takaitaccen labaran wasanni
wasanni a takaice
dan wasan kullun kafar Najeriya na Super Eagles sun isa kasar Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya domin fafata wasan su na biyu na neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 da yake yi wa ƴan wasan jawabi jin kadan kafin tashin su shugaban hukumar kullun kafar Najeriya ta NFF Ahmadu Penic ya bukace su da su yi duk mai yiwuwa domin ganin sun yi nasara a wasan da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya wadda ta yi galabar Doki Najeriya a wasar farko da suka fafata a ranar Alhamis a filin wasa na Teslim Balogun da ke birnin Lagos wannan ne da ya karo na farko da Najeriya ta sha kashi a wasan ta na cikin gida na wasannin neman gurbi a cikin shekaru 40 lamarin kuma ya bakanta ran shugabannin na NFF da dubun dubatar ƴan kasar da suka cika filin wasa har ma da daukacin ƴan Najeriya baki daya to sai da duk da kashin da ta sha Najeriya ce yanzu haka ke saman rukunin nasi da maki 6 Kebba da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya suna da maki 4-4 yayin da Liberia ko take ta 4 da maki 3 kasar Afrika ta Kudu ta sami nasarar bin kasar Habashi har gida ta kuma lallasa ta da ci 3 da nema a wasan neman gurbin gasar cin kofin duniya a yau Asabar sakamakon wasan ya sa har yanzu kasar ta Afrika ta Kudu ce ke saman rukunin nasu na ji da maki 7 a cikin wasanni 3 kasar Ghana ma ta yi nasara a wasan ta na yau da Zimbabwe da ci 3-1 wanda ya sa take ta biyu a rukunin da maki 4 tare da bambancin maki 1 da Habasha da ke ta 3 da maki 3 inda Zimbabwe take ta 4 da maki 1 tal an fitar da jerin sunayen ƴan wasa 30 da za su fafata a takarar lashe lambar gurzon dan kwallon kafar shekarar nan ta 2021 daga cikin ƴan takarar 30 akwai mai tsaron gida 1 ƴan wasan baya 5 da ƴan wasan tsakiya 9 da ƴan wasan gaba 15 kungiyoyin Ingila 2 wato Chelsea da Manchester United da suka fafata wasar karshe ta gasar zakarun Turai da ta gabata su ne suka fi yawan ƴan wasa a jerin ƴan takarar 30 inda suke da ƴan wasa 10 kowannen su 5-5 to sai dai fazara tun da suka yi suna a tarihin lashe lambar ta Ballon d'Or wato Lionel Messi da Cristiano Ronaldo duk suna cikin ƴan takarar 30 kuma su biyun ne tare da dan wasan baya na kungiyar Chelsea Jorginho da dan wasan gaba na Bayern Munich Robert Lewandowski suka fi jan hankalin manazarta lamarin wasanni a hasashen wanda zai lashe lambar ta bana Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na gobe da sanyin safiyarku wato karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauraron bukan aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel ne taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, ku kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.